This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Lahadi 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Iran tana shirin wata tattaunawa da wasu manyan kasashen Turai uku akan shirinta na samar da nukiliya. Isra'ila ta bayyana cewa ta bayyana gano gawar wani malamin addinin Yahudun da ya bace a hadaddiyar daular Larabawa. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana bakin fata na farko da zai taya shi aiki a karkashin wannan mulkin, a karkashin gwamnatinsa da za ta kama aiki a watan Janairu.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar kungiyar tarayyar Turai ta janye jakadanta daga jamhuriyar Nijar domin ta ji ta bakinsa bayan da gwamnatin Nijar din ta zarge shi da saba ka'ida wajen kasafta tallafin kuɗi.
ECL da COPI kungiyoyi ne wanda tushensu daga can kasashen Turai. To shi kawo gwamnatin Niger ya ce nan gaba a rinka aiki da kungiyoyi na kasar Niger.
Sannan za ku ji cewar hukumar zaɓe mai zaman kanta a Kamaru ta fara sabunta katin zaɓe tare da kuma yin kira ga matasa waɗanda shekarunsu ya kai da su yi rijistar zaɓen. Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida tare da Hamza Adam daga Ghana, inda shirin a yau zai duba tasirin jami'an tsaro da kuma 'yan jarida a zaben shugaban kasar Ghana da ke tafi. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. Kafar watsa labaran Japan Kyodo yau Lahadi ta ruwaito cewa Iran tana shirin tattaunawa da wasu manyan kasashen Turai uku akan shirinta na samar da nukiliya, wanda za a yi a ranar 29 a Geneva a kwanaki bayan da hukumar Majalisar Dinkin Duniyar da ke bibiyar al'amuran makamashi ta cimma matsayar da bata amince da shirin Tehran ba. Iran ta mai da martani akan matsayar wanda Burtaniya, Faransa, Jamus da Amurka suka gabatar da abinda jami'an gwamnati suka ayyana da matakai mabambanta da suka hada da farfado da wasu sabbin na'urori da za su taimaka wajen samar da sinadarin uranium. Kyodo ta ce gwamnatin shugaban Iran Masoud Pezeshkian tana neman mafita akan wannan batu da aka kasa samun matsaya a kai gabanin rantsar da sabon shugaban Amurka Donald Trump a watan Janairu. Isra'ila ta ce an gano gawar malamin addinin Yahudun nan na Moldovan da ya bace a hadaddiyar daular Larabawa tare da ayyana hukumomin Emirati. Sanarwar da ta fito daga ofishin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadi ta ce an kashe bi ko ganne tare da ayyana kisar da mummunar kisar kiyayya mai ban tsoro. Ya ce Isra'ila za ta yi duk mai yiwuwa don tabbatar da daukan fansa akan waɗanda suke da hannu akan mutuwarsa. A ranar Alhamis ne kogan ya bace, sannan aka yi hasashen cewa an yi garkuwa da shi ne. Bashewar shi ya biyo bayan barazanar da Iran ta yi na daukan fansa akan Isra'ila bayan da kasashen suka yi musayar wuta a watan Oktoba.
An jima kaɗan, Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta janye jakadanta daga Jamhuriyar Nijar domin ta ji ta bakinsa bayan da gwamnatin Nijar ɗin ta zarge shi da saba ka'ida da saka san rai wajen kasafta wani tallafin kuɗi wanda za a rabawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. 'Yan Nijar sun bayyana ra'ayoyi mabambanta akan wannan kace na can. Wakilin murya Amurka Sulaiman Munabarma ya aiko mana da ƙarin bayani daga Yamai.
Wannan dambarwa ta tsakanin hukumomin Nijar da Tarayyar Turai ta samo tushe ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen Nijar ta sanar cewa ta gano alamun rashin haske tattare da wani tallafin kuɗaɗe miliyan guda da 300,000 na euro da ƙungiyar ta bayar domin mutanen da ambaliyar damanar da ta gabata ta yi wa ɓarna. Ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa CICR ko kuma ICRC da ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira Danish Refugee Council DRC da Cooperazione Internationale COPI su ne ƙungiyar ta EU ta baiwa waɗannan kuɗaɗe abinda hukumomin Nijar suka ce an yi shi cikin yanayi mai hazo. Hasali ma jakadan ƙungiyar da kansa ne ya karkasa wannan tallafi a tsakanin jihohi duk ko da cewa a ka'ida akan yi irin wannan aiki ne da haɗin gwiwar gwamnati. Da yake bayyana ra'ayinsa kan wannan al'amari shugaban gamayyar ƙungiyar Rezo Esperance Bashar Muhammad na cewa Tarayyar Turai ba ta yi la'akari da sabuwar tafiyar Nijar ta yau ba a yayin bayar da wannan tallafi.
CICR da COPI ƙungiyoyi ne wanda tushensu daga can kasashen Turai. To shi kawo gwamnatin Niger ya ce nan gaba a rinka aiki da ƙungiyoyi na ƙasar Niger saboda su ne ke nan dindindin kuma su ke tare da al'umma.
Da take mai da martani ƙungiyar EU ta bayyana takaicinta akan abubuwan da ta kira zarge-zarge marasa tushe sannan ta ƙara da cewa bai dace a siyasantar da ayyukan jinƙai ba. Ƙungiyar a sanarwar da ta fitar ta ce a kullum tana shirye domin baiwa al'ummar Nijar taimako. Ayyuka ne da ta ce tana damƙawa rassan ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su tafiyar da su ba tare da katsalandan ba. Tuni ƙungiyar ta janye jakadanta daga Nijar domin yin abin da ta kira tantaunawa da shi. Matakin da wani ɗan ƙasa Cangaca Limbo ke ganin shi ne mafi a'ala.
Kaka mutum da kudin shi ka ce tilas sai ya kawo maka kai musu kasafi a daidai lokacin da kake yar tsama da shi sai in ga kamar talaka ne ake ma bakin ciki kirikiri an so a yi watanda da waso so da kudin bayan Allah sai abu bai samu ba. Ni na ji daɗin martanin da Union European ta maida musu domin shi ne daidai kuma ficewar jakadanta shin a'ala tun kafin a fara masa bitar kulle.
Ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar Nijar ta ce ta kuduri aniyar gudanar da bincike kan wannan al'amari ta kuma buƙaci ƙungiyar Tarayyar Turai ta gudanar da bincike a nata ɓangaren domin gano gaskiyar lamari dangane da yadda aka kasafta waɗannan kuɗaɗen tallafi.
To ina ganin abun tana yiwuwa in an tattauna daga baya za a iya a ɗan gane ma juna.
Wannan cece ku ce na wakana a wani lokacin da gwamnatin mulkin sojan Nijar ta tsaurara matakan zuba ido akan ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu. A tsakiyar watannan na Nuwamba ma'aikatar cikin gida ta dakatar da ayyukan wasu ƙungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa cikinsu har da ACTED ta ƙasar Faransa kodayake ba a bayyana dalilan ɗaukan matakin ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Munabarma, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za a iya ziyartar shafukanmu na yanar sadarwa Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya.
Zababben shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana Scott Turner a matsayin wanda zai jagoranci sashen muhalli da cigaban birane. Turner tsohon dan wasan NFL ne da ya yi jagoranci a fadar White House a majalisar da zuba jari a birane da karkara a wa'adin mulkin Trump na farko. Turner mai shekaru 52 shi ne bakin fata na farko da Trump ya zaba cikin mukarraban gwamnatin da za su yi aiki da shi, cikin mukarraban da za su taya shi aiki a gwamnatinsa da zai kama aiki a watan gobe. Turner, wanda ya rayuwarsa a Dallas, ya kasance mai tsaron bayan gida a lokacin da yake buga wasa sannan ya cika ka tara a NFL daga farkon shekarar 1995, inda ya buga wa kungiyar Washington Redskins, San Diego Chargers da Denver Broncos. Wata majiyar tsaro da kafar watsa labaran cikin gidan Jordan ta ce an kashe wani dan bindiga, sannan wasu 'yan sandan Jordan sun yi rauni bayan wani harbi da aka yi a daura da ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Amman da sanyin safiyar yau Lahadi. 'Yan sandan sun harbe wani dan bindiga da ya yi budewa 'yan sanda masu sintiri wuta a unguwar Attajirai na Rabi'a a cikin babban birnin kasar Jordan, abinda kafar watsa labaran cikin gidan ta ruwaito kenan tana mai ayyana tsaron al'umma, sannan ta kara da cewa an fara gudanar da bincike. Ministan sadarwar Jordan Muhammad Mumani ya bayyana harbin da harin ta'addanci da ya yi barazana ga jami'an tsaron kasar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da kasar Kamaru ke shirye-shiryen babban zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a watan Oktobar shekarar mai zuwa, hukumar zaben kasar mai zaman kanta ta fara sabunta katunan zabe tare da yin kira ga matasa waɗanda shekarunsu ya kai domin su yi rijistar zaben. Wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaban hukumar zaben kasar jamhuriyar Kamaru, Election Commissioner Musa Eric Esose, ya sanar da cewar an fara sabunta katin zabe a kasar jamhuriyar Kamaru a baki daya. Za mu gari mu ga cewa mun shiga lungu da sako gari zuwa gari, anguwa zuwa anguwa. Na ganin cewar mun sabunta katin zaben al'umman kasar jamhuriyar Kamaru wajen ganin cewa waɗanda shekarunsu bai kai ba su ma sun samu katin zaben nasu a wannan lokaci, inda har sun kai shekaru 20, sannan kuma waɗansu waɗanda katin zaben nasu ya kare za mu sabunta musu, haka zalika wanda su tabbatar da nasu katin zaben.
Donc c'est pour vous dire que l'organisation c'est pas dans de très bonnes conditions.
Wala ne sa ne tattaki don ganin irin ayyukan da hukumar zaben take gudanarwa a lungu da sako na kasar Kamaru na Yikicibis da Alhaji Mustafa a yayin da yake yankan katin zaben. Ga abin da yace,
ai duka dina a yage yake an kama ne an kaka su saka ta bandi ka 2018 tsakanin Manyeme da Gonye, an ba zaune awa na biyu da su suka yanke suka kama wannan suka yanka sanda na ba su kuɗi kana na faci kaina. Ok, dalilin da ya sake ran na zo rage sake abu domin na son zama cikin kyandan kasa.
Haka zalika mun tattauna da ita ma malama Asma'u Audu wanda ta yi bayani kan yadda suke gudanar da ayyukansu na yankan katin zaben a kasar jamhuriyar Kamaru. Alhaji Ali Dan Alawa ne a kasar jamhuriyar Kamaru, ga kaɗan daga cikin abin da ya ce an da gwamnatin kasar take gudanar da ayyukanta kan matsalar yankan katin zaben a kasar ta Kamaru baki ɗaya.
Alhaji Garba, na ji tambayin da kai mini dangane da kungiya mai hada zaɓe kuma ita take rejista, ita take kirga kuri'a a kowane lokaci. Kungiya ne da aka kikiro ta nake ga a shekara 1996, yayin da aka wani taro da aka canja kundin tsarin tafiyar da ƙasar Kamaru, wato da zaɓe gaba ɗaya. Eto nan dai wato sun buɗe wannan yin rejistar ɗin nake ga a watan Fevrairu, yayin da suka gayyace mu NSDF. Asalin da kungiyar tun so mu yi, mun kasance mu masu adawa, mun kasance mun nuna ma gwamnati cewa bai yi daidai da dokan da aka fitar na kirkiro da wannan kungiyar ba.
Alhaji Garba, shi kuma ya faɗa a ji ne a ɓangaren jam'iyyar FDC ko CPDM mai mulkin ƙasar jamhuriyar Kamaru ta shugaba Paul Biya ga abin da ya ce.
Maganar da ta nazarcen somin ɗiban wato rijistan wanda suka kai shekarun zaɓe a ilekan ba wai gwamnati bane yake kwasan mutane yake zuba su, a'a har yanzu ana wa mutane gargaɗi cewa wa'anda suka kai shekara 20 da wa'anda ba su da takardar zaɓe su je su yi rijista a ilekan.
Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awul Garba, Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a biyo mu zuwa shirin mu na gaba, dandalin yan jarida.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan dandali mai tarin albarka ta dandali na yan jarida da muryar Amurka ke gabatar muku a kowace ranar Lahadi. Yau cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala shirin ya sake maido da mu a nan kasar Ghana. Kuma a wannan karo za mu tattauna kan batutuwa ne da suka shafi gudunmuwa da yan jarida tare da ma jami'ai na tsaro za su bayar wajen tabbatar da cewa an aiwatar da zaɓe cikin lumana ba tare da wata matsala ko tangarda ba. Sunana Hamza Adam, fadawana sun hada da Abdullah Shamunu Bako na gidan rediyo ta Accra FM da ke Accra babban birnin Ghana, tare da Anas Sabit Anas na gidan talabishin din Multimedia ko kuma Joy TV. Saura kwanaki kasa da 14 al'umman kasar Ghana su isa rumfuna na zaɓe domin kada kuri'a tare da fitar da wanda zai ji akala tafiyan al'umman kasar daga shekarar 2025. Za mu isa hutun takaitaccen lokaci da mun sake dawowa mun fara tattaunawan da fadawanmu. Ai, fada wannan matukan farin ciki da samu kwa hali yanzu akan wannan dandali.
Muna amsawa ne gida. Muna amsawa.
Masha Allah. Zan fara da kai Abdullahi Shamunu Bako. Shekaran jiya hukumar ƴan sanda na kasar Ghana karkashin jagorancin IGP George Akufo Dampare ta samu ganawa da masu ruwa da suke kan harka na zaɓen kasar Ghana, inda ta bayyana wasu matakai da za ta ɗauka domin tabbatar da cewa an samu zaɓe mai cike da inganci ba tare da kuma an ji wani mugun magana ba. Na daga cikin bayanai da shi Sufeto Janar ɗin dakarun ƴan sandan ya bayyana shi ne manema labaru sun samu duk wani bayani da suke bukata gun hukumar ƴan sanda gabaki ɗaya. Kamar da yadda muka sani, an shafi shekaru kenan ƴan sanda yakan iya zamowa wani abu mai wuya sosai in manema labaru suna neman bayani gunsu, musamman in wani abu haka ya faru. A matsayinka na ɗan jarida, ya kaji da wannan mataki da hukumar ƴan sanda ta ɗauka na neman wato baiwa ƴan jarida haɗin kai, wahasatan a daidai lokacin da ake shirin gudanar da zaɓe na fitar da shugaban ƙasa tare da wakilai na majalisar dokoki na ƙasar Ghana? Kana da minti biyu, Abdullah.
To, ka gani shi shugaban hukumar ƴan sanda Dr. George Akufo Dampare gaskiya yana taka rawar gani, musamman ma la'akari da yadda yake wato hurɗarsa da al'umma da kuma ɗaukacin masu ruwa da tsaki a wannan babban zaɓen gama gari. To, ka gani wannan bayanai da ya fito a gunsa na zuwa cewa da lallai shakka babu a shirye hukumar wato tsaro na ƴan sanda suke domin tunkara babban zaɓe, musamman ma biyu bayan da bayanai na cewa za a tabbatar da kaji ƴan jarida kuma ƴan jarida za ba su sukunin yin aiki ba sani ba sabo. Kuma bayan ganawa da yayi da ƴan jaridar, kuma in ka sani ya yi ganawa da daukacin wato wakilan jam'iyyun siyasar, kuma a nan inda ya tabbatar musu cewar wato hukumar ƴan sanda ita ce ke da alhaki da kuma hurumi na tabbatar da doka da oda, kuma babu wanda zai halatta mai wato shiga da bindiga a rumfan zaɓe. Wanda yiwuwa za a iya halatta musu su ne jami'an soji, amma sai wato abin ta kai makwara, sannan za a ba su dama ko kokurin wato shiga ko shigowa ta aikin tsaro na ƙasa, amma yake su ne kuma tabbatar da babu wannan baranda ko wannan sa kai ko jujjuran sai da zai zo ya duka bindiga a rumfan zaɓe. Suka ce wai ya ce wai wannan abin ba za a ga waɗannan na ci gaba da nuna cewa lallai kan shakka babu hukumar ƴan sanda ta shirya tsaf domin tabbatar da doka da wada da kuma kare mutuncin mutane masu jefa ƙuran da su ma wakilan jam'iyyun siyasa a wannan babban zaɓen gama gari. Abin da yake muke buƙata kenan a daidai wannan lokaci.
Madalla Abdullahi Shamunu Bako, bari in zo kan malam Anas Sabit. Malam Anas,
da aka shafe shekaru kenan in wani abu ya faru in mu manema labaru muka tuntubi yan sanda ba sa yi mana bayani kai sai dai mu ji kan wasu bude nasu gidan talabishin sun fi son su yi bayani akai a matsayin ka na yan jarida ko kuwa mu yan jarida ka iya cewa kaman ana son a tauya hakokin mu ta wani bangare don saboda bai kamata a ce mutum ka kafa kamfanin ka ko kana aikin ka kuma kana gabatar da labarin kanka ba la shakka fi yan jarida shine ake gani zai tantance duk wani abin da ke faruwa ya gabatar kana gani wannan mataki da yan sanda suka dauka tamkar tauye haki ne na waɗanda suke da alhakin gabatar da bayanan duk wani abin da ya fi cancanta da al'umma su sani a nan kasar Ghana
burka mun san wannan mataki da shugaba yan sanda LGB ya kawo kinga aka rantsar da shi ya jagoranci wannan kafiya da ake na yan sanda cikin wannan kasa wanda zan ce wannan abin ya damu sosai su ne yan jarida da abin da ya sa na yi wannan magana shi ne mu aikin mun ga da dama muna jin maganganu a waje kuma bayan mun ji aikin mu ko kuwa abin da ke taimaka mana wurin aikin mu ba kawai da ka ji magana kawai sai kai ma ka tashi kana yadawa ba ya kamata ka yi bincikinka cikin binciken da muke yake yi ne ya kamata mun samu wayansu confirmation wurin yan sanda misali an yi wani fashi wani ko ka ji wani sun fadi wanda zai ya confirm ma ko koko ma yi ala kuma a abin da ka ji wajen ba haka ba ne su ne yan sanda da yake su ke rike da lamari na tsaro da sauransu to da dama gabanin zuwan IGP ni kamin ma ka ga na fara wani report gidan television mu ko kuwa radio mu na Joy ne so Joy FM sai na je wurin yan sanda commander da ke wurin either district commander ne ko divisional commander ne ko kuwa regional commander ma ya ba ni confirmation cewa abin da naji haka ne ko kuwa ba haka ba sai bari ina da jiya ga mun fito da wani abu da yake ba haka nan ba ne saboda mun ce riga mun samu ji ko kuwa labari wurin yan sanda amma tun da yanzu ya ba ni da kike magana da ya ga mun ta lokaci ya samu da naji wurin yan sanda neman wani labari gire da haka saboda ko ka je sai su nuna maka mun shi ne su yi magana ma sai ka je Ankara national headquarters mu ya dame mu sosai saboda nesa da yake ban zuwa wani ni ma ba zan da lajin sai da ni ma na yi investigation da ko na yi kofke kina ta kasa da yake ban samu official I mean confirmation wurin yan sanda ko yan tsaro da yake su ne aka fi aiki da confirmation ko ko wani ba ka dashi wannan abin mu ya dame mu ya ci mu tuwa kwariya sosai saboda in ba ka yankali da ka karshe ka ji ka fito da wani report da ke da haka na mali karshe kuma kai dan jaridin da ka fito da report din credibility ka sai kaga ya samu
mutuncin ka ya samu rauni na'am
amma ni abin da na so da su yi ne kowani regional communications officer na police na don to su wadannan mutane kamata an ba su credit da ya kamata yake abin da ya kamata su fadi ya kamata su fadi wanda bai kamata su fadi ba a hana su fadi to an yi haka in ka je wurin yan sanda sai a direct ka je wurin communications officer mu na rigidi ko na district ke lokacin shi ya bari mu ma mu samu labarai kan da ya kamata amma wannan abin da aka zo da shi ya yi gyara kuma ya yi fata da dama kuma ni a gani na fatan shi ma yi gyaran da
yi madalla malam Anas ina godiya kwarai da gaske bari zo kan bako ya Abdullah Shamunu bako muna da kusan sati biyu a kada kura ana fitar da shugaban kasa tare da wakilai na majalisar dokoki na kasar Ghana a gaggauce a matsayin mu na yan jarida wani gudunmuwa ya kamata mu bayar domin tabbatar da cewa an samu sahihin zabe na farko kenan sa'an nan na biyu kuma ya kasance ba ji wani mugun magana ba
na farko a matsayin mu na yan jarida ya kamata mu san cewa aikin mu daga matukar muhimmanci muka iya a kurce-kurcen mu a wasu jawaban mu a wasu rahotannin da muke fitarwa sha iya ta zaune tsaye na farko kenan mu tabbatar da sahihanci da kuma ingancin sakamakon zaɓe kafin mu tare mu fitar zuwa ga ilahirin masu tauraron mu ko kallon mu mu tabbatar da cewar mun yi adalci a wajen hulɗa ga 'yan siyasa yadda za ka hulɗa da jam'iyyar NPD ka tabbatar haka za ka hulɗa da jam'iyyar NDC ko da ma yiwa ba ka ra'ayi da a ɗaya daga cikinsu ko mu tabbatar da cewar mun bisar da sakon zaman lafiya mun isar da sakon kaunar juna da son juna da kishin ƙasa a duk lokacin da muke isar da aiki na wannan zabe.
Masha Allah, Abdullahi Shamun ba kuna gode, bari zo kan Malam Anas gabaɗaya a karshe kenan. Malam Anas, akwai labarin karya da ake yadawa a shafukan sada zumunta da muhawara, sa'annan kuma a wasu gidaje na radio da television da dai sauransu. Yau da kullun kana iya kana labari ko kana aiwatar da shiri, gabaɗaya sai wani ya kira, in ka bude layi sai ka ga mai shi ya faɗi wani maganan da yake ba hakan ba. Me kake gani ya kamata jama'a waɗanda suke tuntuban mu a waya, akan gidajen radio, gidajen television, koko suke bada nasu ra'ayi a duk lokacin da muka buga wani labari akan shafin sada da zumunta, zaka gaya musu domin tabbatar da cewa su ma sun bada nasu gudunmawa domin ganin an samu zaɓe mai cike da inganci ba tare da wata matsala ko tangarɗa ba?
To wannan labari abu ne yana da damuwa sosai, saboda in ka bibiyi kasashe da dama da zaɓe ko kuwa siyasa ya kawo tashin hankali, sai ka samu irin waɗannan ababen su ne ababen da ya faru. Bari in ba da misali kan zaɓen da aka yi cikin gizinti mawa manta ba, ƴan sanda sun yi wani sun hada halibi da yake mutane bisu tara farari kansu cikin garin Katsina da muke. Daga sama din ya kawo waɗannan ababen shi ne kira da ake yi kan rediyo, musamman ana incite mutane abu kaza da ake yi in ba kun fita kun je kun kare wurin ba za a ce wani sun hangalo kowa da makamin shi. Ga akwai maganganu da dama da muka ji daga baya cewa an yi jere-jeren su kan rediyo station da yake wannan ababen na sa abin da ya kawo tashin hankalin da aka ana. Kada mu bari platform da ko kuwa dandalin da ya zama wuri ne da ake in ma za a yada abin da zai kawo tashin hankali ya zama da wurin da zai ciki. Ana bayan haka sukan social media, Facebook da ke yanzu aikin jaridar kusan kowa na zama dan jarida kai tsaye, in dai yana da abin phone ne ko kuwa yana da account na social media zai yi shi ma ya zama freelance journalist yana ababen da ya ga dama. To waɗannan ababen ya kamata ɗan sanda kuma su ake wayan su yanzu da zai bishe kowa zai yi dora wani ababe kan wannan abin tun da dana ya ce wannan account ana ya ce individual a tsayin da za a bi an dora wani ababe da yake misinformation ne ko disinformation da yake bai dace ba. Ɗan yanzu a bi a yi a ca ɗaɗa na ababe ne so a immediate a mean level kan da za a yi a yi a kare waɗannan ababe from happening, because the more ake yadawa yawa na gani shi kowane information ya fi kan social media ne kan radio ne kan television ne, inda ya gani an yada kai sau gaskiya ne. To ya kamata muna kare waɗannan ababe kan da za a yi mu kiyaye kanmu saboda irin labari na tashin kala.
Mahdalla, Malam Anas Habib Anas kenan daga gidan television na multimedia tare da Abdullahi Shamun Bako na Ikra FM daga Akra babban birnin kasan Ghana. Muna yi muku dukkaninku baki daya godiya sosai da kuka samu dama muka tattauna akan wannan batu. To da ma masu sauraro duka kenan, sunana Hamza Adam, na yi muku kowane ɗaya daga cikin ku fata na alkhairi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Kafar watsa labaran Japan Kyodo yau Lahadi ta ruwaito cewa Iran tana shirin tattaunawa da wasu manyan ƙasashen Turai uku akan shirinta na samar da nukiliya, wanda za a yi a ranar 29 a Geneva, kwanaki bayan da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bibiyar al'amuran makamashi ta cimma matsayar da ta bayyana rashin amincewarta da shirin bai Tehran. Isra'ila ta ce an gano gawar wani malamin addinin Yahudu na Moldova da ya ɓace a haɗaɗɗiyar daular Larabawa, sanarwar da ta fito daga ofishin firministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a ranar Lahadi. Ta ce an kashe Viko Ganne tare da ayyana al'amarin da mummunan kisar ƙiyayya mai ban tsoro. Zaɓaɓɓen shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya bayyana Scott Turner a matsayin wanda zai jagoranci sashen muhalli da cigaban birane. Turner, tsohon ɗan wasan NFL ne da ya yi jagoranci a fadar White House a kwamitin samar da ayyuka da zuba jari a birni da birane da karkara a wa'adin mulkin Trump na farko. Wata majiyar tsaro da kafar watsa labaran cikin gidan Jordan ta ce wani ɗan bindiga ya mutu, sannan wasu 'yan sandan Jordan sun yi rauni bayan wani harbi da aka yi a daura da ofishin jakadancin Isra'ila da ke birnin Amman da sanyin safiyar yau Lahadi.
To jama'a masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfi 8:30 agogon GMT da Ghana. Za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona wa mainan dudu da ta bada umarni. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima da daddare idan Allah ya kai mu.